gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro barka da wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 7 ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan batun kirkirar 'yan sandan jihohi a Najeriya.
Duba a baya an taba irin wannan experiment din, inda ya zama cewa duk dan sandan da za a tura su wanda kowa za a tura shi jihar shi, to tambayar da za ka yi, me yasa wannan din lokacin nan bai yi ba, me yasa wannan gwajin da aka yi bai kai mu ga cin gashi ba, har kuma aka sake dawowa yadda ake yanzu?
Sun akwai batun kirkiro 'yan sandan jihohi. Ana ganin zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da ake fama da ita a Najeriya.
Haka ne, don haka ne a zauranmu na yau da gobe, wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tattauna da Dr. Kabiru, masani akan harkokin tsaro, da tsohon hafsan sojoji Kwamanda Musa Isa.
Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce hakan yana da alfanu sosai, matukar dai gwamnoni ba za su yi amfani da su wajen muskunawa abokan adawansu ba.
Sai amsar Kabiru Jika Karaye Sakkwato, inda ya ce ni kam ina goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi, saboda ko ba komai matasa za su samu aikin yi da kuma ƙara samun ingancin tsaro.
Sai kuma amsar Amadu Abacha Mashina, inda ya ce kwata-kwata ba mu goyi bayan kirkiro 'yan sandan jihohi ba a kasar mu na Najeriya, saboda idan an kirkiro su, gwamnonin jihohi ne za su rika amfani da su wajen cin zarafin 'yan adawa.
Sai amsar Muhammad Gali Muhammad Sambaju, inda ya ce bana goyon baya, duba da yanda a yanzu ma gwamnoni ke cin karansu babu babbaka, a yayin da ake gudanar da zaben kananan hukumomi, balle a ce kuma an ba su 'yan sanda.
To sai kuma Isa Suleiman, inda ya ce wannan kawai wata dama ce gwamnoni za su samu wajen musgunawa abokan adawarsu, shi ne kawai.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Comrade Bala Usman Karasuwa, inda ya ce shakka babu 'yan sandan jihohi za su samu 'yan sandan amshin gwamnoni, kamata ya yi a gyara tsarin aikin 'yan sanda ba kirkiro wasu ba.
To jama'a, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina a zauren yau da gobe.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe. Za mu duba batun nan ne kan batun kirkiro 'yan sandan jihohi. Ina tare da masana tsaro guda biyu, akwai Dr. Kabiru Adamu, wani kwararre kan sha'anin tsaro, da kuma ɗaya masanin tsaron tsohon hafsa aljudunan sojin saman Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salman. Kwanan ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karbi rahoton wani kwamiti dangane da gyaran fuska da za a yi wa 'yan sanda ta musamman, wato SAS, mai yaki da yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane. Karban wannan rahoto wato ya haddasa cece kuce a cikin kasa dangane da batun amfani ko rashin amfanin kirkiro yan sandan jihohi a Najeriya. Wato batun kenan da muke son dubawa tare da ku a wannan zore namu. Dr. Kabiru Adamu, zan fara gare ka. Ko da lokacin da shi mai girma shugaba Muhammadu Buhari ya karbi rahoton wannan komiti, ya umarci kuma wato a bashi wani rahoto na musamman dangane da farar takarda da za a kalafitarwa dangane da gyaran fuska a rundunar yan sandan Najeriya, inda suke ganin cewa akwai bukatun a kirkiro yan sandan jihohi da kuma kananan hukumomi. A matsayinka na masanin tsaro, me zaka ce dangane da amfani ko rashin amfanin kirkiro yan sandan jihohi da kuma yan sandan kananan hukumomi, duba da yadda kasar nan ke cikin halin niyasu dangane da sha'anin tsaro?
Ba shakka wannan batun kirkiro yan sandan jihohi da na kananan hukumomi abu ne wanda an dade ana ta maganganu a kai. Idan muka diba waɗansu ƙasashe waɗanda ke tahiyar da mulkin demokrasiya, lalle suna da irin wannan tsari. Akwai ƴan sanda na tarayya, sannan akwai ƴan sanda na jihohi, har da ma na wato ƙananan hukumomi waɗanda ke ƙarƙashin jihohin. To amma abin tambaya shine su wani irin tsari ne suke da shi wanda har ya ba su dama su gudanar da waɗannan mataki-mataki na hukumar ƴan sanda. Na farko akwai ingancin doka, yadda shi wanda ke mulki, misali a ce in gwamna ne, in ma shugaban kasa ne, yana mutunta tsarin mulki. To in muka dauki wannan ma kawai muka tsaya a gida Najeriya, kaga akwai rauni a nan. To lalle ko idan muka diba a irin zamantakewar da muke da shi yanzu a Najeriya, babban misali ma yadda ake dauka ko kabila ko addini a yaba ma ko laifi, yadda a turanci muna ce mishi profiling. Kaga mutum yayi laifi, to me kon a duba laifin da yayi, sai a duba wani kabila ne ko kuma wani yare ne ya fito. Bayan an samu jihohi a gurguje, zan iya bayar da guda biyu. Akwai jihar Ekiti, inda aka samu ƴansu kabilu saboda waɗansu daga cikin su sun yi wani laifi, aka yi maka kabilun gaba ɗaya jam'i. To irin haka a irin wannan yaren, sai muka je jihar Benue, wadda a nan ma an samu irin haka. Akwai kabilan da aka ce daga cikin su an sun yi laifi, to aka zo aka yaba ma kabilar gaba daya. To in haka, inda irin wannan tsarin ake tafiya da shi, babu abinda zai hana gwamnonin nan su auka ma waɗannan kabilun gaba daya saboda wannan tunanin da suke da shi. To babban hatsarin irin wannan kenan tsarin da muke da shi.
Bari zo wurin shi Wing Commander MI Salman. Dan kaji da kai tun bayan da kawar gidan soja, kana ta harkokin tsaro ne a cibiyoyi na ƙasa da ƙasa da sauransu. Idan muka duba batun nan na ƴan sandan jihohi a gaba daya, kai aya kake kana al'amarin ne?
Eto, kamar yadda shi Dr. ya faɗi, abubuwan da za a duba su ne menene ya sa har yanzu su ita hukumar ƴan sandan da muke da ita a yanzu me yasa ba ta aiki, ko kuma yadda ba ta aiki yadda ake so. Idan ba an duba irin waɗannan abubuwan ba, waɗanda su ne kuma Dr. ya zayyana, akwai maganan rashin monitoring and evaluation, akwai rashin auditing da sauransu, ba a sa ido kuma ba tantance ga abin da ya kamata su yi, kuma a tabbatar da cewa sun yi haka din. Idan ba haka aka yi ba, to ko da ƴan sanda kashi 1000 aka yi, dukkan matsalan dai ba ta ban mu ba. Saboda ba karancin su bane ko karancin kuɗi ko kuma rashin wannan, amma rashin
amma wasu daga cikin masu bin diddigin wannan sha'anin tsaro suna koken cewar yawancin ƴan sandan tarayya da ake kai su jihohi, misali, akwai rashin sanin ainihin wuraren ma da suke aiki a ciki. Yanzu ka dauki misali kaman wannan ƴan bindigar suke kai kuma a yawancin jihohin da suke yammacin arewacin Najeriya, irin su Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna da sauransu. Wasu masu lura da kan sha'ani tsaro suna ganin cewa da a ce ƴan sandan ƴan asalin wuraren ne, ai sun san wuraren, sun san sako-sako da dazukan wurin, wataƙila nasarar da za su iya cimawa zai fi nasarar da ƴan sandan tarayya za su iya cimawa. Ba ka ganin haka?
Ka duba a baya, an taɓa irin wannan experiment ɗin, inda ya zama cewa duk ɗan sandan da za a tura su, wanda kowa za a tura shi jahan shi. To tambayin da za ka yi, me yasa wannan ɗin lokacin nan bai yi ba? Me yasa wannan gwajin da aka yi bai kai mu ga cingashi ba, har kuma aka sake dawowa yadda ake yanzu? To ni abin da nake son an sa wannan shine cewa shi kundin tsarin ƙasar nan ba wai ya ɗauke komai ba ne na security daga wurin su gwamnonin. Ai kowane gwamna akwai allowance ɗin da aka ba shi wanda za su iya kawo wasu abubuwan da za su taimaka wurin tsaro. Wasu jihohin sukan kafa irin ko a ce kaman Kaduna, za a ce irin su Castelia da sauransu. So alaman cewa kundin tsarin doka ƙasa ya ba su daman su yi irin waɗannan abubuwan, waɗanda za su iya samo intelligence da kuma community policing, wanda ai haɗin kai za a yi tsakanin waɗannan institutions ko kuma organizations ɗin da su suke da doka ta ba su ikon kirkirowa, waɗanda suke kuma suke kirkirowa yanzu ɗin. Za ga cewa an samu waɗannan, idan su suka samu waɗannan bayanan aka samu akwai haɗin kai.
Amma kana maganan haɗin kai, ka san mun san lokacin da tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar yake koken cewar shugabannin tsaro a jihar shi ba sa ba shi cikakken haɗin kan da ya kamata, har ma ke cewa shi ya ma cire wannan rigar ta babban jami'in tsaro na jiha, wato chief security officer, tun da ba shi da wuka da nama a kansu.
Zai ce wannan dai kawai magana ne, saboda idan ka duba ai ba jihar Zamfara kaɗai ake da police commissioner ba, kuma ko a jihar Zamfara ko kuma wasu jihohin ai akwai abin da ake cewa state security council, wanda shi gwamnan ne ke shi ne shugaban wannan state security council, kuma duka jami'an tsaro na gwamnatin tarayya da aka tura wurin duk suna karkashin gwamnan ne a wannan council din. So ba zan ce ba za a samu sanda za a dan samu wani sabani tsakanin shi commissioner yan sanda da kuma ko gwamna ko kuma wanda ya kamata ya kula da wannan, amma duk inda aka samu wannan yake gancewon, idan aka samu wanda ya jajirce yake gancewon, ba abu da ya kamata a ce ya hana samun tsaro ba a jiha. Saboda haka ya fi wannan ba maganan kawai a ce saboda commissioner of police cewa baka da iko kansa, kuma idan ba ka duba ai yadda tsarin yake ba wai baka da iko bane gaba ɗaya a kansa. Ai idan aka turo shi jahanka, an turo shi ne taimaka ma, kana da kuma hurumin da zaka complain cewa sau nawa kuma ake nuna gwamnonin suka nuna cewa ba su son su yi aiki da wannan commissioner da sauransu, kuma akan canza.
Dr. Kabiru Adamu, dawo gare ka, dazu kana wani magana sai na yanke ka, kuma zaka ci gaba.
Yawwa, batun matsalolin da ke tattare da aikin 'yan sanda, matsala guda wadda take da muhimmanci shine mu fara ma tun daga wurin daukan su 'yan sanda. Ta yaya ake daukan 'yan sanda? Ana bin tsari wadda ya dace a tabbatar da cewa wanda ya cancanta ya shiga aikin 'yan sanda? In muka diba baya a tarihin mu, an yi lokacin da sai fa bara gurbi wanda Allah na tuba al'umma ta rasa abin da za ta yi da shi, shi ake turawa ya yi aikin 'yan sanda har da arewa. Ban san yadda yake ba a jihohin kudu, amma lalle a arewa mu ne na tabbata haka ne. Sannan yanzu kuma aka zo wani yanayi wanda irin report da muke ji sai wanda ya bayar da kuɗi ko wanda ke da wani irin gaggalihu kafin a ɗauke shi aikin 'yan sanda. To mataki na farko, abu na farko kenan. Abu na biyu, amma bayan an ɗauki 'yan sanda, wani irin horo ake ba su, wato training? Kuma ni abin da ke bani mamaki, shugaban ƙasa Buhari a lokacin da aka rantsar da shi na farko a shekara 2015 ya nuna cewa ya san da wannan matsalar, na cewa akwai gibi na horo tsakanin yadda 'yan sanda ke aikinsu da gabatar da shaidu ga judiciary. Alƙalai kenan, yadda zai tabbatar da cewa an hukunta da mai laifi, har yayi alƙawari ga lokacin cewa zai tabbatar da cewa an ba ma 'yan sanda da sauran jami'an tsaro horo wanda zai taimaka musu wurin irin wannan aikin. Don duk yadda mai laifi yake da laifi, idan wurin kama shi da gabatar da shi ga kuliya ba a tattare shi duba wanda zai gamsar da alƙali har ya hukuntar da shi, to za ka ga ba a hukuntar da mai laifin nan ba. To alƙawarin da shugaban ƙasa Buhari ya yi mana kenan ga lokacin, wanda kuma muka waya muka diba baya a cikin shekarun nan huɗu yana mulki, ba mu ga an yi irin wannan horon ba. Abu na uku wanda ke da muhimmanci, kayayyaki na aiki, wanda Turanci ana ce ma equipment, wato tun daga abin da ya kama daga bindiga.
Yawwa, zan zo kan wannan, Dr. Kabiru Adamu. Wani Commander Salman, idan muka duba waɗannan a gaba ɗaya, misali kai a tunaninka 'yan sandan jihohi suna da muhimmanci ko kuma a tafi da yake a yanzu haka?
To su ni abin da nake sa a duba shine cewa su 'yan sanda a ce ko na jihohi ko na tarayya, idan fa ba a koma an duba menene matsalar ma maganar tsaron ba gaba ɗaya, to idan koda ma 'yan sanda 1000 za mu kirkiro a ce akwai yan sandan jiha akwai yan sandan na local government ko kuma kai koda ba yan sandan gida ne a ce kowane gida na da nasu yan sandan ko kuma kowane anguwa duka abu ɗaya za a samu ba number bane ko kuma yawan su ko kuma wannan din eh yawan na da amfani amma idan aka sa sai ga ciwon abinda ma za zai kare ana yi shine cewa za ga kowa na fada da juna an sha zuwa ciwon a ga ciwon kamar yadda ma muke da wa'annan agencies din dukkan su na gwamnatin tarayya ne amma yake ga ba haɗin kai ba a aiki tare idan mutum ya samu wa'annan information din na sirri da sauransu ba a sharing tsakanin wa'annan
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu koma ga ci gaban hira Hassan Maina kaina a zauren yau da gobe
to tunda ka zo maganan addu'a mai matsalan bari kuma ga Dr. Kabiru Adamu idan muka duba matsalan rashin kayan aiki na daya daga cikin babbar matsalar a tarihin Najeriya babu shugaban kasan da ya saya wa yan sanda kayan aiki sosai masu yin gaske kamar shugaba Shehu Shagari amma wannan shugaban kasan ne yanzu Muhammadu Buhari lokacin da ya karɓi mulki ba ɗaya kwaci kayan aikin daga hannun yan sanda bai wa sojoji saboda an saya musu duk wani abin da kake tsammani idan kayayyakin aiki tsakanin makamai da motoci da sauran abubuwa da sauransu Dr. Kabiru Adamu akwai wannan koke-koken kuma ni na sha magana da manyan yan sanda suna gaya min asiri cewar shugaba Muhammadu Buhari gaskiya bai cika damuwa da aikin dan sanda ba kuma wannan zargin nasu kamar akwai ƙarshen gaskiya kai domin kwanan nan mun san lokacin da aka kaddamar da jirage guda biyu a bayan nan kenan sati ɗaya ko biyu ku da suka wuce na yaki a nan Abuja mun san lokacin da aka kaddamar da wasu sabbin jiragen a Kaduna mun san lokacin bai wuce sati uku ba yanzu sojojin Najeriya sun karbi sabbin makamai daga Slovenia kullum mukan ji ana cewa an sayo sojojin sama sojojin kasa sojojin ruwa sabbin makamai amma a zahirin gaskiya ba mu taba jin an ce za a je a kaddamar da kayan aikin da aka saya wa yan sanda ba ban sani ba ko kai ma ka amince cewar gwamnatin Najeriya tana yi wa shirin samar wa yan sanda kayan aiki sako-sako
abinda zai nuna mana wannan bayani da kai a zahiri shine jawabin da shi shugaban rundunar Hassan Soja rundunar kasa ya yi ma yan majalisa a wurin kare budget dinsa da ya yi yadda ya nuna cewa duka na gani ba wata ɗaya ba da aka yi wannan ya nuna cewa yan sandan ƙasa suna operation a jihohi 36 da ke ƙasar ka har ya ƙara da cewa kudaden da ake ba su bai ishe su ba a ba su kudade kuma abin ma da ya bani tsoro ya taya min da hankali kar a sa ido akan kudaden da aka ba su a gaban majalisa ya wannan magana kuma sai naga cikin su ɗan kwamiti ɗin majalisar ba wanda ya yi mishi wannan ya yi mishi gyara ya ce fa kasancewa yan sanda sojoji na jihohi 6 bai dace ba a mulkin demokrasiya a ce sojoji an zuba su a jihohi 36 bai dace ba a tsari na doka yadda mu muka sani dai na tsaro yan sanda suke da hurumi da kuma dama wadda kundin tsarin doka kasa ya ba su na kula da tsaro na cikin gida na son jaddada wannan tsaro na cikin gida aikin soja ba tsaro bane na cikin gida to idan har mulkin gwamnati shugaba Buhari ta bayar da wannan damar na cewa sojoji sun zo sun mamaye jihohi 36 suna irin wannan operation din bai dace ba kuma ni ba bangaren zartarwa ba zan ba malaifin nan bangaren wato majalisa ita ke da wannan laifin wanda har shi hafsin soja na kasa yana da dama ya zo gabanta ya irin wannan furici kuma ba a gyara shi ba ga haka akwai matsala
eh to amma Dr. Kabiru Adamu ai sojin ba su so kai kansu ba umarni aka wasu je su yi wani abu
eh to amma kuma akwai abin da mu muke fahimtar mu wanda ya nuna cewa ban sai da zan fassara shi da Hausa ba amma da zan faɗe shi da Turanci wato abin da muke ce ma political economy na funding na security wato irin kudade da ake sakar ma su wa'annan wato jami'an tsaro wanda har ya samu dama wanda kusan gaskiya suna azurta kawunan su dalilin da na kawo wannan magana ai a matsayin ka na shugaba irin Hafsa na rundunar soja ya kamata ka kare mutuncin wato naka ko wurin aiki a wannan farkin na magana wato soja kenan sa soja yayi irin wannan aiki na cikin gida na farko ya kawo reni ya kawo zubewar martabar wato ainihin sojan Najeriya kuma ko yaushe da ni da kai da su ƴan majalisar da shugaba Buhari kullun cikin kukan muke cewa ƴan sandan Najeriya ba sa aiki
sorry ban yanke ka ba idan muka duba irin kalubalen tsaro da muke fuskanta a cikin gida yanzu akwai wasu abubuwan da ana ganin da gaske ya fi karfin dan sandan kundin tsarin mulkin Najeriya akwai sashen da ya ba su damar cewa duk lokacin da wata hayaniya ta karfin yan sanda a yi kirin su domin su taimaka ko baka ganin cewa wannan kundin tsarin mulkin Najeriya shi ya ba su daman shigowa cikin al'amuran tsaro na cikin gida da yake nan na biyu kuma shine ka san sojojin nan ba wai ana rigima su za su kawo kansu wurin ba sai shugaban kasa ne kadai a tsarin mulkin Najeriya wanda ke da izinin baiwa soja umarni su fito bakan lakar da abubuwa guda biyun nan
eh haka ne ba shakka akwai bangare a cikin tsarin kundin tsarin dokar kasa wanda ya ba su da wanda ya bayar da wannan daman cewa idan matsala ta kai matsala har ya su yan sanda sun kasa shawo kan matsala a kirawo yan sanda to amma ina tabbatar maka da cikin shekara hudun nan da ma gwamnati na baya sun tsaya sun fuskanci matsalolin da ke da shawai wanda ya shafi aikin yan sanda an gyara to ina tabbatar maka da bai dace ba abinda nake son jaddada ba a mulki na demokrasiya ba daidai bane ya zan an samu sojoji suna irin wannan ayyuka lalle ba daidai bane babu kasar da zaka je inda ake mulkin demokrasiya kaga haka to barin haka din ya ci gaba hatsari ne ga ainihin martabar hukumar soja idan muka koma da kan tambayan ka na farko yadda za a gyara wannan wato har a tabbatar da cewa su yan sanda sun shigo sun yi ayyukansu dole ne mu fuskanci menene matsalar su kuma a baya na faɗa abubuwa biyu wanda in aka gyara su za a ga canji nan da nan wato sa ido akan yadda suke ayyuka ta gudanar da kudaden suke nan wato abinda ake ce auditing a karfafa shi sannan abu na biyu monitoring and evaluation shi ma kanshi sa ido ne amma anan ba kudade ba ai ainihin yadda suke gudanar da ayyukansu akwai shi yasa ni ba na cikin wanda suka amin ke da cewa yan sanda ba su da isasshen kudade
ni nayi wani bincike na kashin kaina ta bayan fage na gano cewa gaskiya yawancin kasum kudin yan sanda ba a saki musu abin da kai rabi a shekara ba a ba su wannan kudin gaskiya za a ce an yi kasafin naira biliyan kaza a rundunar yan sanda amma an kaje kai magana da jami'an za su nuna maka mata kadin cewa gaci abin da aka ce an ba shi din ko rabin su bai kai ba
wallahi bari kai ka a tsari na tsaron kasa akwai abubuwa goma wanda a dai bisa ga ilimi na sanayyar wato laifuka na kasa wato criminology akwai abubuwa goma wanda yan sanda suna da dama na su karɓa kudade daga wurin
zamu zo kan guda goman nan bari da kanka win commander ko da na san kai soja ne ba ni za a yi ka kware wa yan wanka sojoji baya amma ina son ka magana zuwa matsayinka na farin hula kar ka shigo da abin da batun rike cewa bias cikin magana dazu nake gaya wa Dr. Kabiru Adamu cewa anan tsohon commissioner yan sandan Lagos Abubakar Tsabi ya mana koken cewa a lokacin da shagare yake mulki ya saya wa yan sanda kayayyakin aiki da motocin aiki da makamai da komai da komai na aiki irin na bala'i da a ce an ci gaba da haka din da yanzu kila yan sandan Najeriya a duniya suna cikin guda goma na farko amma zuwan gwamnatin soja gagashin jagorancin Muhammadu Buhari ta kwace duk waɗannan kayayyakin ta baiwa sojoji kuma daga lokacin aka fara samun rashin kula akan harkokin aiki na yan sanda har kawo ya zuwa yanzu bari mu baka misali guda daya akwai wani babban dan sanda da muke magana da shi yace mun shi a tsarin siyasa da ake ciki a Najeriya bai goyi bayan ma azabi tsohon soja zama shugaban kasa wa nace misa ran kai dade yace mun saboda ya san babu yanda za a yi soja ya taimaki aikin dan sanda sai nace ko kana da hujja yace mu ai kai dan jira ne kana da korotunin tsaro so no sojojin suka je da kai ake ta kaddamar da abubuwan su an yi jirgin yaki anan an yi jirgin ruwan yaki anan an yi tanka yaki anan yace mu so no aka zo kaddamar da kan aiki na yan sanda in zaka magana tsakaninka da Allah ya labai baka jin cewar ana shakuratin bangaro da yan sanda musamman wurin tanirin musu da kayan aiki in aka la'akari da abin da ake wa sojoji
malam Hassan zan yi kokarin iyakan kokari na kana zama bias kamar yadda ka faɗi amma abin da nake sanar gaya ma shine cewon akwai abin da ake cewa military grade equipment gaskiya ba san wa'annan makaman da kace an sayo ma yan sanda da aka kwace ba so ba zan yi tsokaci akan su ba amma a kowace kasa ko kuma a ko'ina akwai military grade equipment wa'anda soja ne kawai ake ba mu irin wa'annan makaman ba a yi su na ɗan sanda ba da sauransu saboda haka duk da cewa ba san wa'annan makaman ba amma kila a lokacin nan ana ganin cewa wa'annan makaman sun wuce na police sun zama military grade equipment kuma idan ka duba da shike kullum muna koyi da wa'anda kasashen da suka ci gaba da sauransu ko a America inda in aka samu tashin hankali zaka akwai irin equipment din da yan sanda ke amfani da shi akwai wa'anda National Guard ke amfani da shi ko nasu din sanan har akai ga soja duk da cewa yawanci sojoji ba su shigowa ga matsalolin da suke da su na cikin gida saboda aka tambayan da zamu yi shine cin wanne irin makamai ne aka siyo idan ka duba aikin shi dan sanda kullun shi dan sanda yana tare da jama'a ne dan sanda yana tsaron gida ne citizens yan kasa ba a yi shi bane saboda zai zo ko ya hallaka wayannan mutane da su a madadin soja wanda shi aikin shi an dama aine duk wanda aka kawo wannan ana magana yaki ne na daya kenan sannan na biyu game da magana cewa ba a taba kaddamar da abu kaza ba a kaddama ai akwai wayanda aka kaddama akwai sanda aka sayar ma hukumar yan sanda jiragen sama
a lokacin mulkin gwarna
ah ni ba maganan kowace gwamnati ne ke
ba muna magana
yanzu ina dai maganan gwamnatoci
ko a daska
ai matsalan shine cewa
kafin ka cewa misali irin kalubalen da Najeriya take fuskanta na cikin gida a halin yanzu yafi na kowane lokaci a tarihinta a baya wannan ne ma sa gwamnatin Najeriya a yanzu karkashin Muhammadu Buhari ta dage wurin siyawa sojoji yanzu misali idan kai dauki misali jirgin saman yakin nan A-29 Super Tucano da za su sojojin saman Najeriya masana suna cewa kudaden wannan jiragen ya kai kasafin kudin sashin tsaro na shekara biyu misali an siyawa sojojin kasa motocin yaki tankokin yaki kwanan ma an kawo musu makamai da sauransu sojojin ruwa an kawo musu jiragen yaki daga China amma har yanzu bamu ji cewa yau ana kaddamar da wasu kayakin aiki ko da ciya gas nan ne misali a China yan sanda ba
to ai inda zan kai kake na saboda musamman bayan an faɗi cewon ga irin makaman da ya kamata a sayi kowane da sauransu sannan ya kamata ko mu ƙara koma mu ce to me yasa su hukumar ɗan sanda ko da idan ka duba su sojojin ko akwai abin da ake cewa refurbishing wato sukan je su duba irin makaman da suke ko kuma kayan aikin da suke da su ko inda suka tsufa suka daina aiki sai a kai su workshop a duba a ce to wannan ba za mu samu sabbi ba amma da ya za mu iya gyaran wannan saboda tattali to kuma an koma ga inda doctor ke magana kenan shin wani ne ke zuwa ya auditing din abubuwan da police ke yi wake auditing din kudin da suke kashewa ko kuma ake aika musu wani ne ke oversight din abubuwan da ake kullun da makaman da kayan aikin da ake samu daga federal government karfa ka manta federal government na bamu hukumar yan sanda kudi duk jihohi kuma yadda na sani jihohi na tallafa ma hukumar yan sanda da kayan aiki to idan kuma tambayan da so ya kamata mu sake duba mu koma da wannan tambayan na cewa menene ake da wayannan kayan ya ake kula da wayannan kayan kai ka sani idan aka bada wayannan kayan koda motan hawa ne ka bata shekara ɗaya ka koma gani workshops nawa ne ke aiki a kasan nan kuma da idan ka koma da can baya akwai su me ya kawo tabarbarewa wayannan workshops din
yau sa'adu zungu ke kira da amo mai karsashi lafiya da juna zamanin roƙon amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace ɗan uwana a baƙawa ba kiyana
ka zara ba shiga yamma ko ke kina da ra'ayi akan wannan batu ni dai ba abin da zan iya cewa akan wannan batu sai dai
mu da magana akai
Allah ya ƙara ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ba da umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Nisha Dubinsky tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Zara Aminu Fage
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya ku shakata kuma da wannan waƙar
ka sallada aiwa bauta da sani a cikin duniya amfani ilimi aiki da sanji bisa sun kaya
mu zauna lafiya mu zauna lafiya
a siyasar rayuwa mana ta badan badan wa akuliya hakanan karo odan ja ayya muna tafa gauniya jiban gafiyar kafallin kere ke ira mana asahun yan baya baya a harkar kimiya da fasaha an bar mu a baya